إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na Masjidut Tauhid wanda yake kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu a unguwar JRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda wannan ita ce halka ta 85 a wannan yammaci na Alhamis 9 ga watan Sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yayi daidai da 2 ga watan 3 shekara ta 2023 a halkar da ta gabata mun karanta riwayoyi da suka zo daban-daban waɗanda suke bayyana irin khutuba da Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yayi ta farko bayan ya zama khalifa na al'umma musulmi bayan rasuwan sayyidina Abu Bakar Allah ya da su gaba gabar da zamu tashi kanta a wannan yammaci ita ma tana kunshe da bayani kan wata khutuba cikin khutubobi na sayyidina Umar farko-farkon hawansa sai dai yanda zamu ji bayani ba ita ce khutubarsa ta farko ba tana cikin khutubobinsa da yayi bayan hawansa lokacin da maganganu suke ta yawo cikin mutane waɗanda suke dauke da bayani kan irin tsananinsa da zafinsa da kuma shakku da talakawan da yake jagoranta suke a kansa sakamakon tsanani da yake da shi wannan yasa ya ga tantantar ya zo ya musu bayani kan irin salon da zai gudanar da tsarin mulkinsa da kuma siyasarsa to wannan khutuba ita ce za mu karanta ta a wannan halka din shine mawallafin littafin a shafi na 120 can sakin layi na ƙarshe yace wa fi riwayatin ukhra annahu ba'da yawmayn min istikhlafihi tahaddatha an-nasu fi ma kanu yakhafunahu min shiddatihi wa batshihi wa adraka umar annahu la budda min tajliyati al-amri bi nafsi fa sa'ida al-minbara wa khatabahum fa dhakara ba'da sha'nihi ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa khalifati annahuma tuwfiya wa huma anhu radiyan wannan riwayar da aka kawo mana tana bayani kan khutuba da sayyidina Umar yayi bayan ya zama jagora na al'umma muslimi yace wa fi riwaya a cikin wata riwaya kuma wannan riwayar da zamu karanta ta Imam al-Tabari ya fitar a cikin littafinsa Tarikhut Tabari wanda aka ya sanya masa suna Tarikhur Rusul wal Muluk ko kuma Tarikhul Umam wal Muluk yace annahu ba'da yawmayn min istikhlasihi tahaddatha an-nasu fi ma kanu yakhafunahu min shiddatihi wa batshihi cewa bayan sayyidina Umar ya zama jagora na al'umma musulmi da kwana biyu ma'ana bayan ya dare karagar mulki da kwana biyu, to sai mutane suke ta cece kuce bisa tsoro da suke kan tsanani irin na Sayyidina Umar da zafi irin nasa. Ana ta maganganu cewa to yanzu dai Abubakar Allah dada shi ya tafi mutum mai sanyi, mutum mai sauki, Allah kuma ya jarrabe mu da Umar, ba mu sanya ya za mu zauna ƙarƙashin wannan gwamnati tasa ba saboda zafi irin nasa. Mun san a nassoshi na hadisai waɗanda suka zo daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da kuma nassi na Alƙur'ani sun bayyana mana tasirin mutum ya zamanto mai sauki, mai taushi ga al'ummar da yake mu'amala da su ko suke tare da shi. Ta yanda in ya zama mai tsanani, mai zafi, ba za su ji daɗin kasancewa tare da shi ba. Annabi karan kansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani ya bayyana masa cewar ba dan sauki irin nasa, da taushi irin nasa, da sanyi irin nasa ba, to da duk sun tarwatse daga gare shi, da duk waɗanda suke tare da shi sun tarwatse. Kenan a lokacin da mutum ya zamanto yana da zafi, mutanen da yake tarayya da su, wannan zafin nasa zai sanya su suna taka tsantsan a kansa, wasu ma su janye jikinsu su ƙaurace masa saboda gudun mai zai je yanzu. Allah subhanahu wata'ala a cikin Alƙur'ani, cikin suratu Ali Imran, yake cewa fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Inji Allah subhanahu wata'ala, yake ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yace fa bima rahmatin minallahi, saboda tausayi irin na Allah subhanahu wa ta'ala, linta lahum, ka zama mai taushi ga sahabbanka. Annabi mai taushi ne, bashi da zafi wajen mu'amala, yana da sanyi, yana da taushi, yana da sauki, shi yasa suka kasance tare da shi kuma suke son sa. Allah ya ce ba dan rahama ta Allah ba, rahama Allah subhanahu wa ta'ala ita ta sanya ka ka zamanto mai taushi gare su. Fa bima rahmatin minallah, bi ma'ana fa bi rahmatin minallah, saboda rahama Allah madaukakin sarki, linta lahum, ka zama mai sauki gare su, mai taushi gare su, sahabbanka da suke tare da kai. Allah ya ce walau kunta faddan ghalizal qalb, da ka kasance mai zafi, zafin zuciya, mai ɗacin rai, lam faddu min hawli, duk da sun tarwatse daga gare ka. Allah sai yake tsora annabi turbar da zai bi wajen mu'amalanta sahabbansa ta yanda zai samu zukatansu, yace fa'fu anhum, ka musu afuwa, wastaghfir lahum, ka nema musu gafara Allah subhanahu wa ta'ala, washawirhum fil amr, in ka tashi al'amuranka kuma kana neman shawaransu, ma'ana kana ba su daraja da kima, saboda Allah ya ɗaukaki ɗan adam, ya karrama ɗan adam. Walaƙad karramna bani adama wa hamallahum fil barri wal bahr, inda Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga kenan a duk lokacin da mutum ya zama koda jagora ne cikin al'umma, ya zama yana mai sauki gare su, mai taushi gare su, mai sanyi gare su, to wannan zai sa su ji daɗin jagorancinsa. Sabanin ya zama mai zafi, za su na shakkunsa, suna tsoronsa. Idan ma wata bukata suke da ita gare shi, saboda zafinsa suna tsoron su je gare shi. Shi yasa Allah ya umarni wa annabinsa ya zama mai sauki, mai musu afuwa, mai nema musu gafara Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga kenan sauki yana da nasa muhimmanci, kamar yadda wannan nassi na Alƙur'ani ya bayyana mana. Hadisi ya inganta, sai annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune da matarsa Ummul Mu'minin Aisha, Allah ya dada ita, Yahudawa sai suka zo, sai suka ce assalamu alayka, mutuwa ta tabbata a kanka, maimakon assalamu alayk, aminci ya tabbata a gare ka, sai suka ce assalamu alayka, mutuwa ta tabbata a gare ka. ran Aisha sai ya baci sai ta mayar musu martani kwatankwacin irin lafazin su har ma ta dora bal alaikumus samu wal la'ana kaga ta dora a kudin mutuwa ta tabbata a gare ku hadda la'anta Allah annabi yace Aisha ya haka tace ya rasulullahi baka ji me suka fadi bane suna ce assalamu alayka yace ai san da suka ce assalamu alayka ni ma na ce wa alaikum annabi sai yace wa alaikum kuma haka bai kara wani lafazi ba saboda annabi baya mayar da mummuna da mummuna kamar yadda yazo cikin littafin at-taura daga cikin siffofin da aka siffanta annabi da su cikin at-taura mutum ne wanda baya mayar da mummuna da mummuna in ka masa mummuna ba zai yi maka kai ma mummuna ya mayar maka ba baya wannan ba dabi'a bace da halayya ta annabi kuma haka aka siffanta shi cikin at-taura at-taura littafin da ke hannun yahudawa da suke cewa shine littafin su da za su bauta Allah da shi to a cikin at-taura an siffanta annabi cewar mutum ne da baya mayar da mummuna da mummuna in ka masa mummuna ba zai mayar da mummuna ba sai mayar da kyakkyawa haka dabi'ar sa take sallallahu alaihi wa sallam to yanzu sun ce masa assalamu alayka shi ma bai mayar musu da mummuna irin lafazin da suka fadi ba bai ce wa alaikumus salam ba sai ce wa alaikum sai ya yi tsaya abin dai da kuka zo da shi kuma dai haka shikenan bai dora ba amma ran Aisha ya baci sai ta kausasa harshe wajen mayar musu da martani annabi ya ce ya haka ya Aisha tace ya rasulullahi baka ji me suka fadi ba sai ce Aisha ki sani shi sauki da taushi idan aka rasa shi cikin al'amari to al'amarin lalacewa yake idan kuma aka same shi cikin al'amari al'amarin yana kyau yana kawa yana jaruwa ma kana rifqu fi shay'in illa zana wa man tuzi'a min shay'in illa shana idan sauki da taushi ya samu cikin al'amari to wannan taushin yana kawa ta wannan abu yana gyara shi amma idan aka rasa shi abun yana lalacewa inji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to shine bayan kasantuwar sayyidina Umar jagora mutane sai suke ta cece ku ce cewa Umar fa mutun ne mai zafi yau mun shige su yau mun tasku yaya zamu yi da Umar mai tsanani mai zafi kuma yanzu gashi ya zama jagora suna tsoron me zai je yanzu tunda yanzu Umar fa shi yake da fawa baitul mali na hannunsa sojoji suna karkashin sa sai ikon da sai umurnin da ya bayar yanzu madafan iko duk suna hannun sayyidina Umar sai abun da yayi to tunda mutun ne mai zafi suna ga su kan sun shige su sai waɗannan maganganu suka karada cikin garin Madina ana ta yawo da shi har ya koma sayyidina Umar cewa fa ga abin da mutane suke ta tafi tsakanin su cewar suna tsoron tsananinka da zafinka kuma gashi yanzu madafan iko duk suna hannunka kai ne mai wuka da nama kai ne mai fada aji baitul mali na hannunka sojoji suna karkashinka gudanarwa na karkashinka sai abin da kai to sayyidina Umar da ya ji wannan labari sai ga ya kamata ya tara duk dokacin al'umma ya bayyana musu irin siyasar sa da tsarin sa shine anan yace wa adraka umaru annahu la budda min tajliyati al'amri bi nafsi sayyidina Umar ya riske cewar fa dole bankade musu wannan al'amari na jagoranci da ya shiga hannun sa wacce amana ce ta Allah subhanahu wataala dole bankade musu ya bayyana musu ya fito musu da hakikanin yanda al'amarin zai kasance na jagorantar su yanda suke tsammani yanda suke zato ba haka al'amarin zai kasance fasa'id al-minbar sai sayyidina Umar ya haukan minbar wa khatabahum ya musu khutuba gabanin ya fito da bayanai kan yadda siyasar sa da administration din sa zai kasance sai dan yi kaman introduction yayi kamar muqaddima fa zakara ba'd sha'nihi ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam wa khalifati sai ya ambaci wani sashe na al'amarin sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma khalifan manzon Allah shine sayyidina Abu Bakar Allah yadda da shi annahuma tuwfiya wa huma anhu radiyan cewa waɗannan mutane guda biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sayyidina Abu Bakar duk sun koma ga Allah suna masu yadda da sayyidina Umar idan ba amince ba a karatuttukan mu na baya mun yi ta wuce misalai masu tarin yawa wanda ba za su iyakantu ba a dan kankanin lokaci da suke fito da yanda annabi yake nuna yaddarsa ga sayyidina Umar da kuma yanda ya nuna yaddarsa ga sayyidina Umar sannan kuma mun wuce wasu bayanai a baya waɗanda suke fito da yadda sayyidina Abu Bakar ya nuna yardansa da amincewansa da gamsuwansa ga sayyidina Umar wannan ita ce mukaddima da sayyidina Umar yayi misalai suna nan waɗanda ba su da iyaka ba za su iyakantu ba a dan kankanin lokaci wanda suke fito da yanda annabi ya ba wa sayyidina Umar yadda da yanda yake nuna kimarsa da darajarsa da matsayinsa da gamsuwarsa ga sayyidina Umar sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kadan daga cikin misalai da za su fito da wannan hadisin Anas dan Malik Allah yarda da shi wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa cewa wata rana a cikin garin Madina annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hau kan dutsen Uhud da shi da sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman Allah yarda da su dutsen Uhud sai fara rawa yana girgiza annabi sai daga kafarsa mai albarka sai ya bugi wannan dutse na Uhud sai ya ce uf but daina rawa tabbatu tsaya ka daina rawa ya kai dutse fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ka sani fa ba kowa ne akan ka ba face annabi kaga annabi ai ba karamin mutum bane madaukakin mutum ne saboda haka kai dutse ka sani fa cewa akwai madaukakin mutum akan ka saboda haka kar kai rawar kai kar kai nogargar annabi yake ga wa dutse dutsen Uhud madaukakin mutum ne yake kanka shine annabin Allah wa siddiqun da kuma mai gaskiya shi ma ba karamin mutum bane gurin Allah madaukakin mutum ne wa shahidani da shahidai guda biyu sune sayyidina Umar da sayyidina Uthman duk shahada su kai sayyidina Umar kashe shi akai yayi kabbara sallah kamar yadda zamu zo mu gani in Allah ba mu aran rayuwa sayyidina Uthman shi ma kashe shi akai cikin gidansa yana azumi yana karanta alqur'ani aka zo aka kashe shi kaga shahidai ne to shine annabi yake gaya wa dutse cewar fa mutanen da suke kansa fa a wannan al'umma baya su a duniya da annabi da mai gaskiya da shahidai guda biyu cikin al'umman nan ta annabi baya wa'annan saboda haka dutse ka sani ka girmama su tunda Allah ya girmama su kaga wannan zai fito mana da isharar da sayyidina Umar yake yi wa al'umma bayan ya zama jagora cewa annabi ya koma ga Allah yana mai yadda da shi tunda ga irin shedan da annabi ya masa a gurin dutse ma ina ya ga gurin sauran mutane gurin dutse da barai yake da shi ba ba motsi yake ba amma annabi yana sheda a gurin dutse cewar mutum irin sayyidina Umar yana da daukaka gurin Allah subhanahu wataala tunda yana da daukaka gurin Allah kai ma dutse ka girmama shi kar ya hau kanka kana rawa kaga wannan misali ne da zai fito mana da wannan ishara ta sayyidina Umar Allah yadda da shi misali na biyu da zai ƙara fito mana da wannan ishara ta sayyidina Umar shi ma hadisi ne da Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa wanda aka samu daga Abu Huraira Allah yadda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai a cikin al'ummun da suka gabace ku kowace al'umma akwai waɗanda suke ƴan baiwa waɗanda suke ƴan baiwa wanda in sun faɗi magana abun da suka faɗi zai faru kamar yadda suka faɗi to inda za a samu cikin al'ummata irin waɗancan mutane to da sayyidina Umar ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an sa kuma ya tabbata ga sayyidina Umar din annabi yana bayanin inda hakan zai faru kuma hakan sai zo ya faru sayyidina Umar dan baiwa ne zai yi magana kuma sai kaga maganar da yayi ta tabbata kamar yadda ya faɗi wani bayani ne zai yi yana ga ya kamata ayi kaza da kaza sai Allah ya saukar da ayat Qur'ani ya mara ma wannan bayani da ra'ayi na sayyidina Umar baya suna nan ba iyaka ai mun karanta wasu daga cikin su a baya na abin da ya shafi haramcin giya abin da ya shafi sallah bayan an kammala dawafi cikin maqamin Ibrahim wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla da kuma hijabi da aka shar'anta wa ummahatul mu'minin matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam misali na uku da zai ƙara fito mana da wannan batu na sayyidina Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa shi cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna cikin hadisin da Imam Ahmad ya fitar cikin musnad dinsa Imam Tirmidhi ya fitar cikin sunan dinsa Imam An-Nasa'i shi ma fitar cikin sunan dinsa hadisin Sa'id ibn Zaid Allah ya dade shi annabi ya kama sunayen mutane goma a majalisi guda a lokaci guda ce waɗannan duk ɗan aljanna ne sayyidina Umar yana cikin su to kaga wannan zai ƙara tabbatar maka da bayanin sayyidina Umar da yake cewa anan annabi ya rasu ya koma ga Allah yana mai yarda da shi saboda ba yanda za a yi wanda annabi bai yarda da shi bai shiga aljanna kaga sayyidina Umar annabi ya yarda da shi kenan shi yasa yayi bushara wa shi da sauran ƴan uwansa guda tara cha duk ɗan aljanna ne to akwai kuma keɓantaccen bushara da annabi ya masa shi kaɗansa annabi ya masa bushara cha shi ɗan aljanna ne bayan ya masa ishara cikin mutum goma kuma ya sake keɓe shi da isharar cewa shi ɗan aljanna ne a cikin hadisi wanda yake ingantacce da aka samu daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yake ba da labari cewa wata rana muna zaune a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda suna da zumtan annabi dan su samu ilimi matakan kana tare da annabi zaka samu ilimi tunda manzo ne na Allah Allah ya aiko shi da wannan addini na musulunci shi yasa duk abin da annabi zai faɗi babu abin yasarwa ciki annabi duk abin da zai faɗi sai sahabbansa suna ta gaggawar rubutawa duk abin da zai faɗi suna ta gaggawar rubutawa annabi sai ji tsoron kar yanzu ana saukan masa da ayoyi na alqur'ani suna rubutawa maganganunsa suna rubutawa a wayi gari ayoyin qur'ani da maganganun annabi hadisansa su cakuɗe a kasa tantance waɗanne ne ayoyi waɗanne ne hadisai sai annabi ya hana su rubuta maganganunsa yace la taktubu anni ghayra alqur'ana kar ku rubuta wani abu da zai fito daga bakina in ba alqur'ani bane ومن كتب عني شيئا فليمحه دو wanda ya rubuta wani abu daga gare ni wanda ba alqur'ani ba to ya goge inji annabi sallallahu alaihi wasallam to daga baya kuma annabi sai musu izini lokacin da aka aminta daga cakuɗewan ayoyin qur'ani da hadisan annabi yace uktubu li abi shahin wani dan kasar yaman yazo gurin annabi yana so a rubuta masa shari'ar musulunci a shari'ar musulunci kuma ayoyi ne na alqur'ani da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ce uktubu li abi shahin ku rubuta masa to Abu Huraira yace wata rana muna zaune gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake ba mu labari cewa ya kwanta bacci sai yayi mafarki yayi mafarki ya ganshi a aljanna mafarkin annabawa kuma gaskiya ne in dai annabi yace yayi mafarki kaza zai faru to ko shakka babu wannan kazan zai faru kamar yadda ya gani cikin mafarkin sa in kuma umurni ake masa ya aikata abu kaza to dole ya aikata saboda wahayi ne in hana shi aka yi kar ya aikata abu kaza to zai hanu saboda wahayi ne mafarkin annabawa wahayi ne saboda shi mafarki wani juz'i ne cikin juz'o'i na wahayi to annabi yake ba su labari yace ya kwanta bacci sai yayi mafarki ya ganshi a aljanna lokacin da ya ganshi a aljanna sai ya ga wani katoton bene cikin aljanna amma ga wani katoton bene a gaban wannan benin sai ga wata mata tana tsugune tana alwala. Sai ya tambaya yace wannan katon benin nawaye? Ya tambayi mala'iku wannan duk a cikin baccin sa ya gani. Sai suka ce wannan katon benin da ka gani na Umar ne, Umar dan Khattab, Allah ya yarda da shi. Annabi yace sai nayi sha'awar in shiga cikin wannan beni in gani, sai na tuno kishi irin na Umar, sai na fasa in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai na juya na tafi abuna. Umar yana zaune a wannan majalisi da Annabi yake bada wannan labari, sai fashe da kuka yace alayka bi abi wa ummi ya rasulullahi ugharu, yace na fansar da mahaifina gare ka da mahaifiyata, yanzu ni Umar makai zan yi wa kishi ya rasulullah, ai kafi karfin in maka kishi ya manzon Allah. Inji sayyidina Umar ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi da muka karanta Bukhari da Muslim duk sun fitar da shi cikin sahihansu. Kaga anan gurin in mun fahimci wannan hadisi, ishara ce ko bushara ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa sayyidina Umar, cewa shi dan aljanna ne, in ya shiga aljanna ma yana da gida na musamman da Allah ya tana dan masa kato tambeni. Kaga nan duk alama ce da take nuna yardan Annabi ga sayyidina Umar. To shine anan yake ishara. Fa zakara ba'd sha'nihi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa khalifati, ya ambaci wani sashe na al'amarin sa, ma'ana yanda ya mu'amalanci Annabi da kuma yanda yake ganin girman Annabi, yake bada kula da kariya wa Annabi, da kuma yanda Annabi yake girmama shi, yake nuna matsayin sa, yake nuna darajar sa, yake nuna falalar sa, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Wannan mata da ambatanta yazo cikin hadisi, malamai da suka yi sharhin hadisi suna cewa Ummu Sulaim ce, ita ce Annabi ya ganta jikin benin sayyidina Umar tana alwala. Kaga ita ma ishara ce cewa ita ma yar aljanna ce, tunda Annabi ya ce ya ganshi a aljanna. A cikin aljannan sai ya ga wani katon beni, a gaban benin ya ga wata mata tana alwala. Kaga ita ma ishara ce cewar ita ma yar aljanna ce. Sannan wannan alolar da take ishara ce da take nuna tsarkin zuciyarta da kuma tsarkin gangan jikinta, wato matsarkakiya ce. Duk wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu a cikin mafarkin sa. Mu kawo misali na ƙarshe sai mu takaita akan sa, waɗanda suke fito da yanda Annabi ya nuna yardansa ga sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. Hadisin da Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa, wanda aka samo daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya yarda da shi da babansa gaba ɗaya, yake ba da labari shi Abdullahi dan Abbas, lokacin da aka soki sayyidina Umar, Abu Lu'lu'at al-Majusi, ba majusi da ya zo da wukarsa mai baki biyu ya shafa mata dafi a waɗannan bakuna nata, ya daba wa sayyidina Umar, aka ba shi nono ya fito ta inda ya soke shi. Sayyidina Umar ya fahimci cewa zai wahala ya tsayin rayuwa, aka ɗauke shi ranga-ranga aka kai shi gidansa, aka shimfiɗa shi kan gadansa, mutane sun kewaye shi ana alhinin abin da ya faru. Ibn Abbas ya ce ina tsaye ina kallon Amirul Mu'minina, yana cikin matsanancin yanayi, cikin jini jina-jina, ya ce sai na ji an dafa kafaɗa na ta baya, wani ya zo ya ɗora damatsunsa a kan kafaɗata, dantsansa na hannunsa ya ɗora kan kafaɗata. In ji Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya yarda da shi, ya ce da aka ɗora sai na ji ana cewa yarhamu kalla, Allah maka rahama, in kuntu la arju an yaj'alaka Allahu ma'a sahibaik, lallai ni na kasance ina fatar Allah ya haɗa ka da abokanka guda biyu, su ne Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar. Aina Allah zai haɗa shi da su a gurin kwanciya kabari, kuma ai Allah ya haɗa shi da su. A yanzu haka da nake bayanin nan, in ka je Madina ka ziyarci masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka je ziyartan kabarin Annabi, za ka samu kabarin Annabi gashi nan, ga kabarin sayyidina Abu Bakar, ga kabarin sayyidina Umar, a jere su su uku, ba kabarin na huɗu, sauran kaburburansu yana ina, makabartan mutan baki, makabartan mutan Madina wanda ake ce masa Baqi'ul Gharqat, sunan makabartan mutan Madina kenan, sunan sa Baqi'ul Gharqat. Sauran sahabban Annabi a can aka burne su, musamman wanda suka rasu a Madina, banda wanda suka rasu a wajen Madina. Haka matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam su ma a can aka burne su, amma a nan gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam jikin masallacin sa su uku kawai aka burne, da Annabi sallallahu alaihi wa sallam da Abu Bakar da Sayyidina Umar. To kaga Sayyidina Ali shi ma Allah ya yarda da shi, yana cikin mutanen da in sun yi zaton abu sai Allah ya tabbatar da zaton nasu ya faru. Kaga a lokacin fa Sayyidina Umar bai rasu ba, kuma a lokacin ba wanda yake da tabbacin cewa inda aka burna Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar can za a kai shi a binne shi tunda da sauran rayuwarsa. Amma tare da haka Sayyidina Ali Allah ya yarda da shi yake cewa lallai sautari da dama, ina fatan Allah ya hada ka da abokanka guda biyu. Wasu malamai suka ce a kabari, tunda yanzu Allah ya hada su sun zama a guri guda su uku. Wasu kuma suka ce a aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance da waɗannan abokansa guda biyu, Abubakar da Umar. Wannan shine bayanin Sayyidina Aliyu Allah ya yarda da shi. Me yasa yake wannan fata wa Sayyidina Umar? Yace li anni kathiran mimma kuntu asma'u Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu kuntu wa Abubakar wa Umar wa fa'altu ana wa Abubakar wa Umar wa intalaqtu ana wa Abubakar wa Umar. Wannan shine dalilin da yasa yake wannan fata. Yace saboda ni sautari da dama nakan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kuntu ana wa Abubakar wa Umar, mun kasance ni da Abubakar da Umar a guri kaza, fa wa fa'altu ana wa Abubakar wa Umar, mun yi aiki kaza na ibada, aiki kaza na da'a ni da Abubakar da Umar, wa intalaqtu ana wa Abubakar wa Umar, mun juya mun tafi guri kaza dan yin aiki iri kaza na da'a wa Allah ko aiki wa addini ko aiki wa musulunci ne da Abubakar da Umar. Ka kenan sautari da dama Annabi yakan kasance tare da waɗannan sahabbai madaukaka guda biyu, Abubakar da Umar, kamar yadda Sayyidina Ali yayi noticing. Yace to fa in kuntu la arju an yaj'alaka ma'ahuma, lallai ni ina fatan Allah ya hada ka tare da waɗannan abokai naka guda biyu, su ne Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma Sayyidina Abubakar. Ibn Abbas ne yake bada wannan labari da yaji an dafa kafadarsa ake wannan bayani. Yace da na juya na ga waye mai wannan bayani, sai na ga Sayyidina Aliyu dan Abi Talib Allah ya yarda da shi. Kaga waɗannan misalai da muka kawo ƴan uwa suna fito mana da irin yadda da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi da Sayyidina Umar, shine bayanin da yake yi anan. Ya ambaci wani sashe na al'amarin sa yanda ya rayu da Annabi da kuma yanda ya rayu da Sayyidina Abubakar. Wa annahuma tuwfiya, dukkan su waɗannan mutane guda biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Abubakar, sun koma ga Allah sun rasu. Wa huma anhu radiyani, suna masu yarda da Sayyidina Umar. Kaga mun kawo misalai da suke fito da yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yarda da Sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. To shi ma Sayyidina Abubakar akwai misalai, wasu ba mu dade da wuce su ba, waɗanda suke fito mana da yanda ya yarda da Sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. To shine isharar da ita ce isharar da Sayyidina Umar yake yi a wannan gaba din. In ba a mance ba, a baya mun karanta bayan rasuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ai akwai mayakan da Annabi ya tura su tafi yankin Sham karkashin jagorancin Usama bin Zaid. Usama bin Zaid kuma lokacin shekaransa 18 ne. To bayan rasuwan Annabi sai aka samu ra'ayi daga wasu daga cikin sahabban Annabi ko kuma mafi yawansu kan cewa yanzu tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, mutanen nan kuma da aka tura su tafi Sham galibin mayaka suna tare da su, suna ba da shawari wa Sayyidina Abubakar. Wannan ba a mance ba, mun karanta a baya. Yawwa, suna ba da shawari wa Sayyidina Abubakar akan yayi kansilin din wannan runduna ta yaki ta dawo ta ba da kariya da kwaba wa Madina, saboda tsoron mai zai je ya zo. Galibi wasu daga cikin kabilu na Larabawa musamman wajen Madina sun karbi musulunci ne gurin Annabi, saboda yanda suka ga Allah ba wa Annabi buwaya, Allah ya ba annabi buwaya da iko da sulta ta yanda duk wanda ya masa taurin kai zai iya zuwa ya yake shi kuma ya gama da shi to galibi wasu daga cikin kabilun wajen Madina sun zo sun karbi musulunci tsoron kar annabi ya afka musu ba wai sun karbi musuluncin bane saboda imani ya ratsa zuciyarsu shi yasa annabi yana rasuwa suka koma gidan jiya suka koma ruwa to waɗannan kabilu da suke wajen Madina ana tunanin kowane lokaci za su iya kawo farmaki wa Madina saboda dama wanda suke tsoro annabi ne yanzu kuma annabi ya koma ga Allah to shine suke wasu daga cikin mutanen Madina ma da mutan Makka cikin sahabban annabi suke bada shawari wa sayyidina Abubakar kan cewa ya canceling din wannan tawaga ta yaki ta zo ta bada kariya wa Madina sayyidina Abubakar sai bai gamsu da wannan shawarin ba yace ya za a yi annabi ya kulla runduna ta yaki da hannunsa ni Abubakar asuwa in zo in warware ta ban isa ba kare karana bai kai sille ba sai suka ce to koda ba za a yi kansilin dinta ba a canja shugaban komandan a canja shi a samu mai wanda yake gogagge wanda ya goge a rayuwa mai girman shekaru ba matashi karami dan shekara 18 ba yace kai me kuka maida ni ne yanzu annabi ya sa shi da kansa ni Abubakar in zo in cire shi ban isa ba yace yanda annabi ya sa shi ba abin da zan canja ya tafi ya jagoranci wannan tawaga kuma duk umurin da annabi ya bashi duk ya aiwatar bazan ƙara wani abu ba bazan rage wani abu ba to shine sayyidina Abubakar ya fito tare da wannan runduna yana rakata za ta kama hanyarta ta tafi gunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura ta yana tafi akan kafarsa Abdurrahman dan Auf Allah ya dade shi yana rike da linzamin dabba sayyidina Abubakar yana janta ba kowa akai a matsayin sa na amiru khalifa shi kuma yana tafi a kafarsa Usama ibn Zaid yana kan dabbarsa tunda shine komanda sayyidina Abubakar yana raka shi yana ta masa nasihohi kan cewa du umurni da annabi ya bashi karya bar kwaya ɗaya face ya aikata duk wasiyoyi da annabi ya bashi ya yi riko da su gamgam ya zartar da su a wannan jagoranci da zai yi na fitan nan da zai to shine Usama dan Zaid yace ya khalifata rasulillah ya khalifan manzon Allah sayyidina Abubakar kenan yace wallahi la tarkabanna aw la anzilanna ya za ai kana shugaban mu gaba daya kuma kana takawa da kafa ko ka hau dabbarka ko kuma ni ma in sauko in ci gaba da tafiya da kafa sayyidina Abubakar yace wallahi la tanzilu wa wallahi la arkabu yace wallahi ba za ka sauko ba ka ci gaba da tafiya akan dabbar a matsayinka na komandan da annabi ya nada da kansa ni kuma wallahi ba zan hau ba dabbar da kace in hau din ba zan hau ba yace to me ya ragu daga gare ni idan kafafuna suka yi kura fi sabilillahi rundunar da za ta tafi yaki ina rakata ina karfafa mata gwiwa dan kafafuna sun yi kura ina tafi a kafa me ya ragu a jikina inji sayyidina Abubakar Allah ya jaddada shi yake cewa ka sani ya Usama wanda zai fita a tafarkin Allah dan daukaka kalmar Allah babu taku daya da zai yi face Allah madaukakin sarki ya goge masa zanubansa guda 700 taku daya ba taku daya da zai yi da kafarsa face Allah madaukakin sarki ya goge masa zanubansa 700 sannan kuma ya daukaki darajarsa sau 700 sannan ya bashi lada 700 abubuwa guda uku inji sayyidina Abubakar shi yasa yake ga babu laifi dan ya taka da kafa wajen raka rundunar da za ta tafi yaki fi sabilillahi to bayan ya raka su sun kama hanyar su za su tafi sai ce wa Usama ina neman wata alfarma a matsayinka na komandan wannan tawaga ta yaki cikin rundunar yakin akwai sayyidina Umar yana karkashin jagorancin Usama ibn Zaid shi yasa wasu daga cikin sahabbai suke ga to a duba mana wanda yake da falala mai girman shekaru a bashi jagorancin wannan tawaga ya za a ba wa karamin yaro dan shekara 18 sai Abu Bakar yace hakan dai zai je tunda Annabi ayyana garin masu girman shekarun ya tsallake su ya bashi saboda haka yaje ya jagorance su a tafi sai yace masa ina neman wata alfarma in ka ga zaka mun to nagode in baka mun ba ka cancanci haka mecece alfarmar ya khalifata rasulullah usama kamar ya tambaye shi mecece alfarmar da kake so in maka sai yace in ra'aita an tu'inani bi umar faf'al in har kaga zaka iya taimaka min da umar ka bani shi in tafi da shi in je ya taimaka min a wannan amana da aka bani na jagoranci na al'umma musulmi da shawarwari irin nasa da basira irin nasa da hangen nasa irin nasa da tunani irin nasa kai haka in har zaka iya Usama yace ba wani abu na baka Umar yaje ya taimaka maka kaga wannan me zai bayyana mana wannan irin yanda sayyidina Abu Bakar ya gamsu da sayyidina Umar da kuma yanda ya yadda da shi da yanda yake ganin girmansa da darajarsa da matsayinsa da kimarsa da kuma yanda yake da zurfin tunani da hangen nesa ta yanda zai iya bashi shawarwari wanda za su amfane shi a wannan jagoranci da aka dora masa kaga wannan misali ne daga cikin misalai da za su fito mana da yadda sayyidina Abu Bakar ya gamsu da sayyidina Umar kuma ya yarda da shi misali na ƙarshe shi ma akwai misalai da yawa amma lokaci ba zai ba mu dama mu ta zubo su ko mu iyakance su ba sai dai mu kawo ɗan misalai da za su fito da wannan gaba din misali na biyu shi ma ba mu dade da tsallake shi ba ba mu dade da wuce shi ba zaben sayyidina Umar da yayi a matsayin wanda zai mai gurbin sa bayan rasuwansa ya zama jagora na al'umma musulmi kaga yadda da shi da yayi ne yasa ya zabe shi idan muka dan waiwaya baya kadan lokacin da yake kokarin zaben sayyidina Umar shi sayyidina Abubakar wannan mun karanta shi a baya ai yana ta bibiyan madaukaka cikin sahabbai cikin almuhajirun da kuma cikin al'ansar yana jin menene ra'ayin su kan Umar inda za a ce shi zai zama jagora kowa sai ya jinjina wa Umar ya yabe shi ya fadi alkhairi a kansa duk wanda sayyidina Abubakar ya shawarce su kamar yadda muka karanta a baya zaka ji baya fadin sharri kan sayyidina Umar sai dai fadi alkhairi ya jinjina masa kuma ya nuna cancantarsa sai mutum daya mun tuno shi ko Talha ibn Ubaidillah shi ma na cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna mutane goma da aka musu bushara da aljanna shine kawai ya dan tanka yace wa sayyidina Abu Bakar idan kai yanzu kai kana shirin barin duniya tunda jinyar tasa amma ni mafi rinjaye na nuna cewa ba zai tashi daga ita ba zai koma ga Allah ai akwai jinyar da shi karan kansa mai jinyar a jikinsa yana ji cewar zai wahala ya tashi shi yasa sai kaga mutun yayi wasiya sannan su ma masu jinyar tasa a jikinsu suna jin cewar sai sa'a ya tashi duk da akan iya samun haka kuma sai kaga mutun din ya tashi to amma galibi dai in hakan ya faru sai kaga an wuce ta can to sayyidina Abubakar a jikinsa yana ji cewa ba zai tashi ba suma da yawa daga cikin sahabbai suna ga zai wahala ya tashi to shine Talha ibn Ubaidillah yake ce masa kai yanzu gashi kana shirin barin duniya zaka koma ga Allah subhanahu wataala to idan ka je ga Allah Allah ya tambaye ka bora sayyidina Umar da kai ya zama jagora na al'umma gashi kana ga irin zafin sa da tsananin sa kuma ka tsora shi ya zama jagora na al'umma musulmi in ka ji Allah ya tambaye ka wani amsa zaka ba Allah Talha ibn Ubaidillah Allah ya dade shi ya ga sayyidina Abu Bakar sayyidina Abu Bakar saboda tsananin jinya da yake fama da ita da yana kishingide sai ce a tada shi ya zauna dan ko tashi baya iya yi saboda tsanani irin na jinya sai aka tattago shi ya tashi ya zauna sai ce tirda mutumin da yayi guzurin jagorancin ku da zalunci ma'ana ya sanya wanda zai jagorance ku ya zama azzalimi tirda shi ma'ana baya fatan a ce wanda zai jagorance su ya zamanto azzalimi sannan kuma yayi Allah wade da duk wanda ma ya zama sila ya zama sababi na kasantuwar wanda zai jagorance su ya zama azzalimi ko kuma kasantuwar kawo azzalimi ya zamanto jagora gare su tir da wannan mutumin sai yake ce masa yanzu kana tsoratar da ni ne cewa in na hadu da Allah me zan gaya wa Allah kan jagorantar da sayyidina Umar da nayi saboda tsananin sa da zafin sa yace in na hadu da Allah ga amsar da zan ba Allah in Allah ya tambaye ni zan ce Allahumma stakhlaftu alaihim khaira ahli wannan shine amsar da zan ba Allah subhanahu wataala kenan yana da hujjoji akan kyautata zato wa sayyidina Umar Allah ya dade shi yace in na hadu da Allah subhanahu wataala zan ce ya Allah na jagorantar kan bayinka al'umma annabinka wanda yafi su alkaini cikin bayinka kenan bai zaban tumun daraba in ya hadu da Allah zai bayyana wa Allah wannan to kaga me yasa sayyidina Abubakar yayi wannan magana saboda gamsuwa da yayi da sayyidina Umar saboda yadda da yayi da sayyidina Umar saboda tabbaci da yake da shi akan takawarsa da karfin imanin sa da tsoron Allah sa da riko da addinin sa shi yasa ya masa wannan sheda to shine anan gurin sayyidina Umar lokacin da ya hau kan minbari da nufin yayi wa mutane bayani bisa abin da suke tsoro na zafin sa da tsananin sa sai yayi wannan muqaddima din ya ambaci wani sashen abubuwan da suka faru da shi tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallam na girma da girmamawa da kuma abubuwan da suka faru da shi tsakanin sa da sayyidina Abubakar na girma da girmamawa sannan kuma duka yayi isharar cewa duk sun koma ga Allah suna masu yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah yana mai yarda da sayyidina Umar mun kawo kadan daga cikin misalai sayyidina Abubakar ya koma ga Allah yana mai yarda da sayyidina Umar shi ma mun kawo kadan daga cikin misalai to bayan yayi wannan thumma qala sai sayyidina Umar yace thumma inni qad wallitu umurakum ayyuhan nas sannan kuma bayan abokaina guda biyu sun tafi su ne annabi da sayyidina Abubakar sai aka jibintar da al'amarin ku gare ni aka jibintar da al'amarin ku gare ni ma'ana aka sanya ni na zama jagora akan ku na zama mai iko akan ku mai power mai zartar da al'amura da abubuwa akan ku ku zama ku kuma mabiyana yace fa'alamu anna tilka shiddata kad ud'ifat ku sa rayukanku a yinuwa ku kwantar da hankalinku ku sani tsananin da da kuka sanni da shi zafin da kuka sanni da shi a baya yanzu an raunatar da shi tunda na zama jagora dama sayyidina Abubakar yana musu isharar cewa zafin da kuke gani daga sayyidina Umar dan bai zama jagoran bane inda zai zama jagora al'amarin ya koma hannunsa to dole ne ya zama mai sanyi to shine sayyidina Umar yake bayyana musu cewa wancan tsanani da da kuka sanni da shi yanzu yayi rauni saboda ai an bani jagorancin ku amanar ku aka bani kaga tunda amanar ku aka bani yanzu duk abin da zai ci muku tuwo a ƙwarya ni kuma sai inda karfi na ya kare duk abin da zai kuntata muku ni kuma zan yi fito na fito da shi to in zan yi fito na fito da shi ta ya za a yi ni in uzura muku ta ya za a yi in kuntata muku kaga nan ishara ne sayyidina Umar yake kan cewar mutumin da ya zama jagora cikin al'umma baya daga cikin siffofin sa kuntata musu baya daga cikin siffofin sa uzura musu a mutumin da ya zama jagora cikin al'umma daga cikin manufofinsa shine ya zai yi ya kyautata mu wannan al'umma wanda hanyoyi zai bi ya ga wannan al'umma ta yi daddadar rayuwa du abin da zai kuntata mu wannan al'umma ta kura mata zai fito na fito da shi isharar da sayyidina Umar yake yi kenan shi kansa ya san yana da zafi to amma yanzu kuma tunda wannan jagoranci da aka bashi na wannan al'umma amana ce aka bashi Allah zai tambaye shi to dole ya kiyaye haƙoƙinta daga cikin haƙoƙinta kuma dole al'umman su zamanto suna jin dadin sa a matsayin sa na shugaban su kar su zama suna fargaban sa kar su zama suna tsoron sa kar su zama suna shakkun sa yana ga in yayi haka bai kiyaye wannan amana da aka aza a wuyarsa ba to shine yake bayyana musu cewa wancan tsananin da da kuka san Umar da shi
gabanin ya zama jagora yanzu yayi rauni me yasa yayi rauni yana ji cewar yanzu kudin nan amana ce a hannunsa amana kuma da aka baka a hannun amanar da aka danka a hannunka dole ka kiyaye ta yana ga kuma daga cikin hanyoyin kiyaye wannan amana shine ya sassauta ma wannan amanar da aka bashi dan su ji dadin jagorancin sa to haka kowane shugaba ya kamata ya zama al'ummar da yake jagoranta su ji dadin sa suna son barka suna madalla suna murna suna farin ciki to wannan alama ce da take nuna cewar wannan shugaba da aka bashi wannan amana ya kiyaye amanar amma idan ya zamanto mutane suna tir suna Allah waje da wannan jagoranci to wannan alama ce da take nuna ya ci amanar da aka danka a hannunsa na jagorantan wannan al'umma isharar da sayyidina Umar yake kenan anan ina ma a ce shugabanni suna karanta tarihin sayyidina Umar suna karanta yanda ya gudanar da siyasarsa suna karanta yanda ya gudanar da tsarin mulkin sa da yawa yawan su zaka ga an samu canji cikin jagorancin su amma galibin su basu sani ba kuma galibin su basu damu su sani ba Allah ya tsiratar da mu yace walakinnaha innama takunu ala ahli dhulmi wat ta'addi mun ji bayanin yana ta fitowa tsananin da da kuka san Umar da shi a baya yanzu yayi rauni akan ku ku amanar da aka danka hannunsa amma fa ba wai yayi rauni gaba ɗaya bane akwai gunda zai taka rawar gani shine yace walakinnaha tsananin da kuka san Umar da ita innama takunu ala ahli dhulmi wat ta'addi za ta yi aiki ne akan azzalumai da ƴan ta'adda duk inda aka samu ƴan ta'adda da suke so su hana mutane zaman lafiya suke so su kawar da aminci cikin al'umma to tsananin Umar zai aiki akan su duk inda aka samu azzalumai masu handama masu babakere da za su zalunci al'ummar da aka danka amanar su hannun Umar to anan tsananin Umar zai amfani kenan ba wai ana so shugaban kawai ya zauna kamar lusari ko ina sanyi ba a'a yayi sanyi da taushi wa al'ummar sa amma in an samu fandararre to ya sa kafan wando daya da shi shine bayanin da sayyidina Umar yake anan cewa tsananin sa fa ba zai yi amfani cikin al'ummar da aka danka amanar sa a hannun sa ba a ina tsananin sa zai amfani akan ƴan ta'adda waɗanda suke so su kawar da aminci cikin al'umma waɗanda suke so su kawar da zaman lafiya cikin al'umma to akan su tsananin sa zai amfani ya dankwafar da su saboda mutane su zauna lafiya waɗanda suke azzalumai masu zaluntar mutane su hana su daddadar rayuwa waɗanda mutanen kuma suna ƙarƙashin jagoranci na sayyidina Umar to nan azzaluman a kansu ne zafi da tsanani na sayyidina Umar zai yi aiki kaga wannan bayanai yana gaya musu yanda tsarin mulkin sa zai kasance yanda siyasar sa za ta kasance ba zai uzura ma wani cikin talakawa ba ba zai tsananta ma wani cikin talakawa ba su wane ne zai yi fito na fito da su wane ne zai sa kafan wando ɗaya da su waɗanda suke kaika wajen ganin sun gusar da zaman lafiya cikin al'umma sun gusar da aminci cikin al'umma ka kenan daga cikin abubuwan da zamu fahimta a wannan bayani na sayyidina Umar yana daga cikin wajibai na shugaba samar da zaman lafiya cikin al'ummar da yake jagoranta samar da aminci cikin al'ummar da yake jagoranta ba wai shugaban ya zama da yawunsa da hadin bakinsa ake keta aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankalin al'ummar sa wannan ya ci amanar Allah subhanahu wa ta'ala ya ci amanar annabinsa ya ci amanar addinin musulunci kuma ya ci amanar al'ummar da aka danka jagorancin su a hannunsa sai ya amsa kuma gaban Allah subhanahu wa ta'ala kenan wajibi ne na shugaba ya samar da aminci cikin al'ummar da yake jagoranta wajibi ne na shugaba ya samar da kwanciyar hankali da zaman lafiya kenan yanzu idan al'umma tana fuskantar kalubale na rashin aminci na rashin tsaro na rashin kwanciyar hankali shi kuma shugaba bai yi kai kawo wajen ya dauki mataki an samar da amincin ba sai Allah ya tambaye shi kaga jagoranci abu ne wanda yake da girman gaske abu ne wanda yake da girman gaske kuma kalubalen da suke tattare da shi suna da yawa sosai kina yana daga cikin wajiban shugaba ya samar da kwanciyar hankali cikin al'umma da yake jagoranta wannan dole ne saboda amana ce cikin amanan da Allah madaukakin sarki ya bashi duk da cewa wannan gabar ba mu dire ba lokaci yana daga mana hannu ina ga zamu dasa aya anan da sauran bayani insha Allah sai Allah kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntukan harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh